yayin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa kwamitin bincike dangane da rikicin da ya faru a kwalejin ilimi da ke garin Kangere a makon da ya gabata. A gefe guda kuma kungiyar ɗaliban Najeriya ta gudanar da taron manema labarai domin buƙatar kafa kwamitin bincike mai zaman kansa ne binciko dalilan da ya sa sojoji suka kutsa kai a makarantar suka harbi ɗalibai guda tara. Mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa Comrade Shatima Umar shi ne ya jagoranci taron 'yan jaridan a Bauchi. Ga abin da yake cewa:
ni da aka kira ne shugaban election din, naje na same su a cikin makarantar kuma na bar su, kuma su sojojin nan su suka harbi yaran nan guda tara a cikin makarantar nan.
Kana da abinda za ka tabbatar da cewa sojoji ne suka harbi?
Ina da shi, ina da document da nake da shi a asibiti wanda yake na comprehensive report ana biyaran. Muna da hotunan da aka harbi yaran da jini da komai yana zuba a jikin su. In fact akwai yaro ɗaya wanda ana tsammani akwai bullet a cikin kafansa. In fact akwai bullet din ma a cikin kafansa. Ana jira ana operation ne mu samu mu cire bullet number mu ga waye wani soja ne a cikin su ya wannan harbin nan. Sannan kuma a ranar still akwai Twitter page na defense headquarters su ma sun yi posting cewa kafin sojoji su karasa cikin makarantar yaran sun ji kansu cewa su ba wanda ya harbi. Kuma mu muna gurin mun tabbatar sojojin ne suka harbi suka harbi yaran nan. Kuma ko ina za mu je mu ba da shaida in dai akan wannan case din ne. Saboda haka a fatan kawai demands muna kiran mai wakiltan shugaban kasa Muhammadu Buhari Professor Yemi Osinbajo, mai girma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar Esquire, shugaban rundunar sojojin Najeriya na kasa Lieutenant General Tukuru Yusuf Burutai da Inspector General of Police Ibrahim Kiyasan da I set an independent committee ai bincike akan waye ya kawo waye akan harbin da sojoji suke deny bayan mun gantsu sun yi harbin kuma muna da evidence a hannun. Sannan kuma muna kira ga shi PPRO na Nigerian Police Command na Bauchi SP Haruna Muhammad wanda ya magana da yawun shugaban shugaban yan sanda wato commissioner na Bauchi. Mun ba shi awa 44 ya fito ya bawa ɗaliban Najeriya haƙuri da accusing ɗinsu ma criminal conspiracy da public disobedience. Saboda mun san cewa ɗalibanmu ba criminals bane ba kuma bane da alowa bayan student, kuma muna son ya gaya mana me yasa ya ɓoye duniya cewa yaran na harban su aka yi, yake gaya duniya cewa ciwo suka ji. Sannan su kansu sojojin muna son su biya diya ma yaran da suka harba. Sannan kuma muna kira ga management na makarantar hukumar makarantar Bauchi State College of Education Kangere, mun ba su sati biyu yaran mu su dawo makaranta saboda sun kusa fara exam ko bai kamata a je a kulle makaranta ba, mun ba su sati biyu su zo su bude makaranta.
To yanzu a takaice su yaran da yake a karba din suna cikin wani hali?
Yaran suna cikin asibiti wa'inda aka harbe su a kafa da hannu wanda bai dan yi tsauri sosai ba, sun dan ji kuma an fasa idansa ɗaya ma ya riga yayo ɗaya ma an ce mana za a duba a gani ko idan zai ƙara amfani. Sannan akwai kuma yara 32 wanda aka kama ba ranar da aka yi abun, wanda yaran nan ba komai suka yi ba, kawai sun fita a cikin makaranta suna hanyar dawowa cikin makaranta, aka zo aka sojoji suka kama su suka kai yan sanda kuma suka ce wayannan su ne suka haɗa abun kuma ba su bane, wanda muna da kwakwaran shaidu tun da yaran mun a gaban mu suka fita suna so su kare rayukansu da harbin da sojoji suke musu.
Da shi Tawar Taho kakakin hukumar yan sanda a jihar Bauchi Sufutan da Haruna Muhammad ya tabbatar da abubuwan lamarin.
Fanayi mai expressed da daga mun ga da mun bai ne shi al'umma mun je mun samu to sai sun yi su da su da ba ta sannan muka ce mun je mun buya hanya ne to su ka tibi wayanda suka kama su dan gama da sannan kuma muka ce da su ba su ruwa sai rauni muka kai abin da muka sani.
Yaran da aka danka muku su an gaya muku wani dalili ne sai aka miƙo muku su?
Eh, to an kama su lokacin da suna daga cikin wayanda aka gama wani sai da kare na kuma muna cikin yaran zara mun kammala bincike za mu tsaya da kuwa guda.
Suwa suka ba ku su yaran?
Sojoji.
Ita ma a nata ɓangaren mataimakin jami'in hulɗa da jama'a a rundunar soji Manjo Joseph Adekunle Apollo Shade a sanar wanda ya gabatar ranar 26 ga watan Mayu ya ce an janyo hankalin sojojin da suke kusa da kwalejin mai tazarar mita 300 cewa akwai yamutsi a wurin, saboda haka akwai buƙatar su je su kwantar da shi. Abdulhamid Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.